بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Asabar ne daidai da daren 17 ga watan Zulqa'ada, Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 14 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren karatutukan littafin Al-Imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim rahmatullahi alayhi. A jiya muka fara karatun wannan littafi bayan doguwar muqaddima da muka yi mishi ta kwana 5. A inda malam yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, da sunan Allah mai rahama mai jinkai, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin, Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad khatamin nabiyina, cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, Allah ya daɗin tsira ga dukkanin annabawa da manzanni. Abinda nake so in ja hankalin mai saurare da waɗanda ke bibiyar wannan karatu na kusa da nesa shine, wannan littafi a ƙashin gaskiya ba wai karanta shi kadai nake so in yi da fassara shi da harshen Hausa ba, a'a, hadda sharhin shi muke so mu samar da wannan harshe na Hausa. Kamar yadda muka faɗi a karatuttukan muqaddima da kuma kamar yadda muka faɗi a lokacin muqaddimar karatun Bukhari insha Allah, muna fatar wata rana za mu buga waɗannan karatuttuka da kake jin muna yin su, a inda za ka samu ga Sahihu Muslim ɓangaren Larabci da fassarar shi da Hausa. Waɗannan sharhohi da muke yi kuma sai mu bi mu tace su muna zuba su ainihin a ƙasa insha Allahu ta'ala. Muna da na'urori na zamani waɗanda an tattale su domin haka, amma kasantuwar ba mu kammala ginin makarantar mu ba, za mu alƙawanta wa al'ummar musulmi waɗannan abubuwan ba. In ba haka ba, na'ura ce guda ɗaya za a saka mata kasa, ita za ta tace ta ainihin rubuta abubuwan da ake faɗi, sai a zauna kawai sai a tsaftace shi, shikenan sai a fitar da shi, sai kaga ya zama littafi. Da haka ne kake samun littattafai masu ɗimbin yawa daga babban malamin duniya, Malam Salihin Al-Uthaymeen. Mafi yawancin waɗannan littattafai da kake gani na Uthaymeen duk kasusuwa ne ake ainihin wato juye su, suna zama ainihin littattafai. Don haka za ku ga karatun ba gaggawar shi muke ba, jiya duk karatun da muka yi baki ɗayan shi iyanan muka yi shi. To haka a yau ma za mu karanta, in muka karanta sannan mu dawo muna tattauna matsaloli ɗaya bayan ɗaya, wannan sai samar mana da kowace matsala muna da cikakken sharhinta. Yanzu ka ga jiya in ka duba mun tattauna dangane da bismillah, fassararta, ma'anarta, da kuma wuraren da ake iya yinta da kuma inda ba a yinta, ko inda ya halatta a rubuta ta da inda bai halatta a rubuta ta ba. Muka yi bayani dangane da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muka kawo dalilai masu ɗimbin yawa da ke nuna falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati. Yo, ai, falala ta isa falala idan ya zama Allah da kanshi ya nema annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah da mala'iku su ne wa annabi Muhammad salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya ce, ya ku mu'minai, ku yi wa annabi salati, wato ku nemi Allah ya ƙara mishi darajoji da martabobi, sannan kuma ku nemi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi aminci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula. Mun karanto wasu hadisai kaɗan daga cikin hadisai masu ɗimbin yawa da ke bayyana falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ina so in cike mana wannan darasi da wani hadisi guda ɗaya, wanda a cikin hadisan daga da ainihin wato sahabi Aus ɗan Aus ya ruwaito, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, min afdali ayyamikum yawmul juma'a, daga cikin ranaku mafi falala ya ku musulmi ita ce ranar juma'a. Wato a shekara ranar juma'a tana da falala, sannan ranar arafa tana da falala, sannan haka nan ranar karamar sallah da babbar sallah ranaku ne waɗanda an shar'anta muku yin shagulgula na shekara. To daga cikin ranaku masu falala a cikin addinin musulunci akwai ainihin ranar juma'a. Fihi khuliqa adam, a ran juma'a aka halicci annabi adam. Allahu akbar, idan ba bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, babu wani biographer ko historian ko archaeologist wanda zai iya tunkarar duniya da wannan irin tarihin, kuma ya zama keke da keke haka abin yake, sai manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wa sallam. Duk abin da malaman tarihi za su faɗi ko su rubuta bincike ne wanda wata ran za su iya gane kuskure ya faru. Amma kaga manzon Allah yace ranar juma'a aka halicci annabi Adam, shikenan haka abin yake, ba sabani, magana kenan kwa ɗaya, kuma ita ce daidai. Yace wa fihi qubida, a wannan rana ta juma'a Allah ya dauki ran shi. Wa fihi nafakha, a wannan rana Allah ya fara hura mishi rai. Wa fihi sa'qa, a wannan rana ce gaba ɗayan halittu za su kare su mutu gaba ɗaya. Sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa fa akthiru alayya min as-salati fihi, ya ku musulmi ku yawaita yi wa annabi salati a ranar juma'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ranar juma'a abubuwa guda biyu ake son yawaita yi. Abu na farko shine karatun suratul kahfi, karatun suratul kahfi idan zaka iya yin ta gaba daya daidai ne, idan ba zaka iya yin ta ba ayoyi goma na farkonta duk ranar juma'a ka rinka karantawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Muslim yake wanda duk yake karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai tsare shi daga sharrin dajjal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi kuma yace a yawaita yi mishi salati a ranar juma'a. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, manzo Allah yake duk salatin da kuka yi ana kai mini sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana nuna wa manzon Allah wane dan wane jikan wane wane daga kasa kaza wane yayi maka salati. Allahu akbar. Qalu ya rasulullah, sahabbai suka ce wa kaifa turadu salatuna alayka wa qad armaita, taya za a kai maka salatan mu bayan ka rididdige a kasa, ka rike ka narke ka bu kasa. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, kun yi kuskure, ai Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa. Jikin annabawa baya riɓewa, yasa bayan ɗarurrukan shekaru da mutuwar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dangin shi bani Isra'ila sai suka yi shawarar za su tashi daga ƙasar Masar a zamanin annabi Musa, za su bar ƙasar. To ashe shi kuma dattijo kafin ya mutu shine annabi Yusuf, yayi wasiya cewa duk ran da bani Isra'ila suka yanke shawarar za su bar ƙasar Masar, to aje a kwakule kabarin shi a tafi da gawar shi. Wannan zamani ya kai bani Isra'ila suka yanke shawara a lokacin annabi Musa, sai aka yi sanarwa cewa to jama'a ranar kaza ga watan kaza za a bar garin nan. Ba kuma annabi Yusuf yayi wasiya, dukkan mu mun santa cewa duk ran da za a bar garin nan a ainihin ɗauke gawar shi a tafi da ita. To amma zamani ya yi tsawo, ba a san inda kabarin shi yake ba. Annabi Musa ya ce jama'a cikin ku akwai wanda ya san inda kabarin annabi Yusuf yake? Sai wata tsohuwa ta ɗaga hannu, sai ya ce mu je ki nuna mana. Sai ta ce a'a, sai an bani aljanna. Allahu akbar, wannan tsohuwa tana da hikima. Ta ce sai an ba ta aljanna. Annabi Musa ya ce a'a, ba shi da aljanna, ba tashi bace ba zai iya ba ta ba. Nan take sai Allah ya mishi wahayi cewa ka ce mai abin ya ba ta. Allah ya ba ta, shi yasa rashin kira aka ce karen bebe ya bata. Da tsohuwan nan bata danyi wannan hikima ba, mai yiwa da abubuwan sai ta je ana ceton masu ceto. Amma kaga yanzu Allah ya ba ta aljanna a harshen annabin Allah Musa. Shine aka je da aka je, sai ta ce kun ga wannan ruwa inda yake kwance? Suka ce to ku kwarfe. suna kwarfewa shikenan sai tace a haka ana haƙowa sai ga gawar Annabi Yusuf haka take kamar an rufe ta jiya haka hadisi yace hadisi ne sahihi al-Imam al-Hakim ya rawaito shi naka ƙasa ba ta cin ainihin wato jikin annabawa haka daga cikin bayin Allah salihai akwai waɗanda Allah ke karrama su ƙasa ba ta cin naman su Allahu akbar shi yasa a musulunci haramun ne a rusa makabarta ko shekarar ta dubu nawa ce wannan fatawa da ake muku cewa bayan shekara 30 da kaza za a iya rusa makabarta wallahi tallahi kuskure ce in dai aka ce makabarta ce to matsayin ta daya da masallaci Allah aka sadaukarwa eh kaga ko baran da talauci zai kama ka kace masallacin nan bari ka juya shi ya zama shago haka ne ko to baran da talauci zai kama al'umma musulmi a ce wannan makabarta a zo a raba filaye akai wallahi wannan yana daga ta'adi da ake wa Allah a cikin mulkin shi da kuma ta'adi da ake wa bayin Allah a cikin mutuncin shi makabarta a je a sa katafila ko grader ta je tana tonewa ana watsar da bayin Allah haramun ne jama'a bai halatta ba wallahi alazim bai halatta ba akwai anguwanni da yawa yanzu a zariyar nan tamu wasu duk akan kusheyi ake akan makabartu ake wallahi kasantuwar an dade da gina gidaje akai har yau fa bai halatta musu wannan gurin ba daga cine siyar ko mai anguwa gwamna ne ya zama signatory to the CFO kowa ne bai halatta ba duk musulmin da aka kwantar da shi a wannan wuri to wannan wuri ya zama ainihin wato haƙƙin shi har kiyama ta tashi Allah ne kawai zai iya ainihin cire shi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha in ba Allah ne girgiza ƙasa ta watso shi ba wanda yake sai cire shi ko da an tabbatar da cewa sun rubidige haramun ne saboda a cikin jikin dan adam akwai ainihin wato kashi na kunguru shine can gadan bayan ka daga ƙasa wajen dubura akwai wani kashi in ka taba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya ridewa a lokacin da za a busa ƙaho daga nan ne dan adam zai harhadu ya koma kamar yadda yake kama khalaqnakum awwala marra kama khalaqnakum ta'uduna ina fata an gane wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dauda da Ibn Majah Ibn Hibban ma ya ruwaito shi hadisi ne sahihi dan haka jama'an musulmi kun ji ranar juma'a a yawaita yi wa fiyayyan halitta salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki ya taimaka idan ba ku manta ba a jiya sai da muka gabatar muku da manya-manyan littafai da malamai suka rubuta gashi fadlus salati ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam Isma'il al-Qadi ya rubuta wannan littafi yau kusan shekara 1200 da makamantan haka ko 1100 da wani abu wannan littafi yana bayanin salati da falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan muka kawo muku jila'ul afhami fi salati was salami ala khairil anani wajen shekara 680 da rubuta wannan littafi haka nan alqaulul badi' ma'ana magana mai dadin ji fi salati ala al-habib ash-shafi' Allahu akbar al-imam as-sakhawi da shi rubuta wannan littafi kusan shekaru 500 da wani abu da suka gabata sa'annan akwai babban malamin mu wanda yake tsohon vice chancellor ne na jami'ar islamiyya da ke madina malam abdul muhsin al-abbad yake fadlus salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama falalat salati manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa bayanu ma'anaha da kuma bayanin ma'anonin salati din wa kayfiyatuha da yadda ake salati din wa shay'un mimma ulifa fiha da bayanin littafan da aka rubuta akai jama'ar musulmi waɗannan sune littafan da ake dibo ilimi ingantacce game da samun salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda salatin ibada ce idan kai diddadin shi a wurin ka idan ba haka Allah yake ayi ba ba za a karba maka ba kamar yadda idan aka kawo maka question paper ta mathematics ka je ka amsa wasu tambayoyi akan physics ko da daidai ne examiner ba zai makin ba sai soke maka gaba daya ina fata an gane tare da cewa fa amsoshin da ka bayar daidai ne
tunda sahabbai suka fahimci cewa su dinnan almajiran annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma larabawa basu isa su kirkiri salati ba sai da suka je annabi ya koya musu jama'a kowanne musulmi ya je koyiya ake wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ake wa annabi sallama daga cikin sallama mafi daraja ga manzon Allah ita ce in ka kusance shi manzon Allah yana da rai ko yana kadari shi idan ka je zaka yi mai sallama ne tamkar yana da rai saboda rasuwar shi bata rage darajar shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da natsuwa da kalmomi na girmamawa assalamu alayka ya rasulullah wannan ita ce sallama gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kai mishi salati sannan ka matsa gaba kai wa abubakarin sallama kai mishi addu'a ka matsa gaba kai wa ainihin umar sallama kai mishi addu'a sannan sai ka wuce sai kuma ka je ka ci gaba da sauran ibadojinka da zaka yi a cikin masallacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan da al-imamu muslim yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada da sauran annabawa baki daya da manzanni ya musu salati malamai sun bambance menene annabi menene kuma manzo suka ce abinda ake nufi da manzo shine mutumin da Allah ya mishi wahayi ya kuma bashi littafi nashi mai zaman kanshi shi kuwa annabi shine mutumin da aka yi mishi wahayi aka umarce shi da ya dauki littafin wani annabi da ya gabace shi yayi wa'azi da shi dan haka kaga annabawa suna da yawa a cikin bani Isra'ila domin bayan tafiya annabi Musa da Haruna sai Allah ya ta tayar da annabawa a cikin bani Isra'ila suna zuwa suna daukan at-taura suna ainihin wa'azi Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna bimastuhfizu min kitabillahi Allah yace mun saukar da at-taura haske da shari'a ke cikin ta annabawa ke daukanta suna hukunci da ita malamai suna wa'azi da ita saboda abubuwan da suka haddace na dokokin Allah to annabawa a cikin bani Isra'ila kamar yadda malamai suke a cikin addinin musulunci ne Allah madaukakin sarki ya yawaita malamai a cikin addinin musulunci shi yasa kaga musuluncin ba zai taba lalacewa ba duk inda aka yi insha Allah ta'ala sai an samu wadanda za su tashi su karantar da asalin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin wannan annabawa suna da yawa cikin bani Isra'ila amma a wannan al'ummar tamu ba za a sake samun wani annabi ko wani manzo ba har duniya ta tashi shi yasa Allah ya ba mu littafin da yafi kowanne nagarta yafi kowanne dacewa da kowanne zamani yafi kowanne littafi samun kariya da tsare Allah madaukakin sarki yake cewa inna nahnu nazzalna alqur'ana inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne muke tsare shi dan haka abinda yake nufi da annabi shine wanda Allah yayi wa wahayi ya dauki dokar wani manzo yayi wa'azi da ita manzo kuma shine wanda aka bashi doka tashi mai zaman kanta a ƙarƙashin wannan dukkan manzo yafi annabi kenan kuma a ƙarƙashin wannan dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ne yake manzo ba wannan magana ita ce daidai insha Allah ta'ala amma akwai wasu maganganu da akan fadi waɗanda suna da rauni ƙwarai da gaske cewa annabi shine wanda Allah ya aiko shi amma ya ce mishi kada yayi wa'azi ga kowa manzo kuma shine wanda aka aiko shi aka ce tashi wa'azi ga jama'a malamai suka ce wannan fassara akwai kuskure cikin ta yaushe Allah zai aiko mutun cikin jama'a batattu kuma ya ce kai musu wa'azi kai ya shiryar da su yana ganin su suna bata saboda haka gaskiyar lamari wannan fassara kuskure ce je ku karanta tafsirin malam ainihin Alusi za ku ga gamsassun bayanai dangane da wannan Malam Muslim yace amma ba'du to bayan haka fa innaka yarhamuka Allahu bi tawfiqi khaliqik kai dinnan Allah madaukakin sarki ya ji kanka da dacewar mahaliccinka zakarta ka ambaci annaka hamamta bil fahsi an ta'arruf jumlati al akhbar al ma'thura ka bada himma wajen bincike game da kokarin sanin jimillar hadisi waɗanda aka samu su an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muslim yana magana da wani dan ajin su ne kuma abokin shi daga baya kuma shi ya tawali'u ya koma ya zama almajirin muslim sunan shi abul fadli ahmad dan salama
dan Abdullahi ya rasu hijira annabi na da shekara 286 tare suka yi karatu da imamu Muslim kuma abokin Muslim ne daga baya sai ya koma ya zama almajirin Muslim kuma yana daukan karatu a hannun Muslim to shine ya ce wa imamu Muslim ala gafata malam na ba da himma game da sanin hadisan annabi ina son in san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa su hadisan waɗanda aka ruwaito su da isnadodi domin za su taimaka mini wajen sanin hukunce hukunce na addini da kuma sunnoni da abubuwan da Allah yake so da waɗanda baya so da abubuwan da ake kwadaitarwa da kuma abubuwan da ake tsoratarwa da ma dai wasu fannoni na ilimi to amma kuma yace abinda nake so ka rubuta min ban san ya zama mai yawa domin idan yayi yawa to zai shagaltar da ni daga ainihin fahimta da kuma kokarin gano wasu hukunce hukunce ina fatan kun ji takaitacciyar magana to ga ta bari mu karanta za ku ji ta fito a cikin wannan karatu insha Allah yace amma ba'ad bayan haka fa innaka yarhamukallahu bi tawfiqi khaliqik kai din nan ya kai malam Ahmad dan Salama Allah madaukakin sarki ya ji kanka da dacewar mahaliccinka zakarta ka ambata min annaka hamamta bil fahsi ka bada himma game da bincike an ta'arrufi jumlatil akhbar al ma'thura ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da neman sanin jimillar hadisan da aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sunaniddin game da sunnonin addini wa ahkamihi da kuma hukunce hukuncen addini wa ma kana minha fi thawabi wal iqab ka bada muhimmanci game da sanin hadisan da ke bayyana lada da kuma hadisan da ke bayyana uquba ga wanda ya saba wa Allah wat targhib wat tarhib kuma ka bani labarin cewa ka bada muhimmancin bincike na hadisai da aka samu daga manzon Allah waɗanda ke kwadaitarwa game da ayyukan alkhairi kuma suke tsoratarwa game da munanan ayyuka wa ghairi zalika ka bada muhimmanci ma dai dangane da binciken waɗansu fannoni na ilimi banda waɗannan min sunusil ashiya na daga fannonin abubuwa na ilimi bil asanidil lati biha nuqilat amma fa da hadisan da aka ciro su wato ka bada muhimmancin sanin dokoki na musulunci amma ta hanyar isnadodi kowace magana ta zama da dalilinta kana bada muhimmanci game da wannan bincike wata dawalaha ahlul ilmi hadisai da isnadodi waɗanda malamai suke yawan ainihin mu'amala da su wannan ya koya wurin wancan wancan ya karanto wurin wancan fi ma bainahum a tsakanin su fa aratta arshadaka Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai ya kai Ahmad sai ka nufi an tuwaqqafa ala jumlatiha kana so a datar da kai game da jumillar waɗannan hadisai mu'allafatan a tattara a wuri guda muhsatan sannan a kididdige wa sa'altani an ulakhisaha laka fi ta'alifi kuma ka roke ni in tace maka waɗannan hadisai a wani littafi guda daya bila takrarin yaksuru ba tare da yawan maimaitawa ba fa inna zalika za'amta domin kamar yadda kake riyawa ma'anar za'amu anan shine fadi kamar yadda ainihin kake fadi yawan littafi ko kuma yawan hadisan in aka tattaro maka mimma yashghaluka amma lahu qasatta na daga abin da zai shagaltar da kai ya hana ka abin da ka nufata min alfahmi na fahimta fiha min atafahumi fiha na ainihin neman fahimta a cikin hadisan walistinbati minha da kuma ciro hukunce hukunce daga cikin waɗannan ainihin hadisai kun fahimci me yake cewa ka nemi rubuta maka littafi amma kace ka ayyawan maimaita maganganu ka ayyawan maimaita hadisai saboda yawan maimaitawa din kamar yadda kake cewa zai hana ka fahimta kuma zai hana ka iya cire hukunci amma ayi maka shi daidai ruwa daidai ainihin tsaki walillazi sa'alta yace to saboda ainihin wato abin da ka tambaya rubuta maka akramakallahu Allah ya girmama ka kaga ashe ba malami kadai ake cewa akramakallahu ba a ana cewa malami akramakallahu shi ma malami kuma zai iya cewa almajiri akramakallah na fata an gane malam mashhur yana daga cikin malaman da a zamanance na san yana da wahala ku yi magana da shi ko a waya ne bai ce akramakallahu ba na fata an gane yace akramakallah akramaka Allah as-sauta saut ci akramaka Allah daga murya daga murya to mu kalma ce wanda mun san cewa dai galibi malamai ake fadawa amma addu'a ce da za a iya wa kowa ma'anarta shine Allah ya girmama ka Allah ya mutunta ka kaga ashe kowa yana fatan girma da mutunci a wurin Allah yace to saboda wannan abin da ka nemi in rubuta maka Allah ya karrama ka hina raja'tu ila tadabburihi yayin da ainihin na koma na natsu na lura da wannan abin da ka nemi in rubuta maka wa ma ta'ulu bihil halu insha Allah da kuma yadda sakamako zai kasance in an rubuta wannan abu aqibatun mahmuda ƙarshe ne zai zama abin yabawa domin in an rubuta littafin alheri zai biyo baya wanda za a yaba wa manfa'atun mawjuda kuma za a samu amfani wa zanantu kuma ni muslim sai na zaci cewa hina sa'altani a lokacin da ka roke ni in rubuta maka wannan littafi tajashshuma zalika cewa zan kutsa ga wannan aiki zan ainihin kallafa wa kaina koma ta yaya dai sai na samu na rubuta maka anan ba yana cewa tajashshuma zalika bane wato zai kallafa wa kanshi saboda wai ba zai iya ba a'a yana magana kuncin lokaci ne malamai irin waɗannan ka kan same su cikin rubuce rubuce to in ka kutso da bukatar ka sai su ce kai abin dai akwai dan wahala saboda matsalan lokaci ko kun fahimta yace to sai na ainihin wato tsammaci a lokacin da ka roke ni din nan in Allah ya so zan kutsa ga wannan abu Allah uzima li alaihi akan cewa da zan samu a saukake mini yin wannan abun wa qudiya li tamamuhu kuma a hukunta mini kammala wannan littafin kana awwalu man yusibuhu naf'u zalika iyaya khassa ni ne farkon wanda zan fara cin amfanin wannan abu ko kun fahimta jama'a wannan abun kai ka roki a rubuta maka amma ni kuma ina fatan cewa da Allah zai kaddare ni in gama littafin to da ni ne farkon wanda zan ci moriyar shi qabla ghairi minan nasi kafin wani na daga cikin mutane li asbabin kaseera saboda dalilai masu yawa yatulu bi dhikri hal wasf wadanda in nace zan ambace su in ta siffanta su to magana za ta yi tsawo amma dai akwai dalilai masu yawa wadanda ke tabbatar da cewa in na rubuta littafin to ni zan fara cin moriyar shi illa anna jumlata zalika sai dai kuma ka sani da cewa jimillar wannan aikin da kake nema to ga wani sirri dangane da shi shine anna babtal qalil min hadha ash-sha'ani kula da dan kadan daga cikin wannan sha'anin wa itqanahu da kuma kyautata shi aisaru alal mar'i yafi sauki ga mutum min mu'alajatil kaseer minhu fiyada ainihin tinkaran mai yawa daga ciki wato ka zauna zaka rubuta littafi dan karami wanda zaka tsaya ka kula da shi ka wasalce shi ka gyara shi ka yi shi ka dan din nan yayi kyau yafi sauki ga mutum fiyada ya dauko rundume mai littafi yace zai rubuta wannan abin haka yake ko kun fahimta yana son ya nuna mishi ne babu shakka shi ma ya goyi bayan cewa kada a rubuta littafi da za a yawaita maganganu domin a yi dan kadan din amma a tsaya a gyara shi musamman a wannan sha'ani na harka hadisi to babu shakka yafi a ce an dibo shi da fadi kuma ba a iya shi ba wala siyama inda man la tamyiza indahu min al-awam musamman ma a wurin waɗanda ba sa iya tantancewa daga cikin mutanen da ba su yi karatu ba su ne awam illiterate waɗanda ba su yi karatu ba idan ainihin aka ce ga littafi ɗirke ke an rubuta to kula da kiyayewa da iya wannan littafin yana da wahala gare su domin ba sa iya tantance abubuwa illa an yi wafiqahu ala tamyiz ghayruhu sai dai fa in ya samu wanin shi ya ainihin wato datar da shi wajen tantance mishi abubuwa jama'a ko kun fahimci wannan abinda malam muslim yake cewa rubuta karamin littafi a tsaya a gyara shi yafi alheri fiye da a rubuta babba domin mu'amala da shi tana da wahala domin da yawancin mutane waɗanda ba malamai ba in an rubuta manya-manyan littattafai to ba sa iya tantance abin da yake daidai daga abin da ba daidai bane yanzu dubi littafin Bulughul Maram in ka gwada shi da littafin Umdatul Ahkam dukkanin su suna karantar da abubuwa ɗaya ne shine fiqhu ne dake cikin hadisi amma littafin Bulughul Maram littafi ne na malamai malami ne kawai zai iya karanta littafin Bulughul Maram ya iya tantance waɗannan hadisan sun inganta, waɗannan ba su inganta ba, waɗannan na annabi ne, wannan fatawoyin sahabbai ne, waɗannan na tabi'ai ne, waɗannan fatawoyi ne na wasu malamai daga baya, a'a wannan magana ma asali ba ta a hadisi, a'a wannan magana asali mai littafin ma ba haka ya sanya ta ba. Duk waɗannan maganganun da na faɗi suna nan a Bulughul Maram. To kaga yanzu iya tantance wannan zai yi ga kowa? Ba zai yi ga kowa ba. Sai dai in an samu wani malami ya tsayi domin yi wa waɗanda ba malamai ba wannan aikin. To amma yanzu ɗauki littafin Umdatul Ahkam. Littafin Umdatul Ahkam hadisan da ke cikin ta kaf din su hadisai ne ingantattu. Kuma dukkanin su daga Bukhari da Muslim ne. To suna da saukin ɗalibi mai koyon karatu ya iya tantance kaza shine kaza kaza shine kaza domin me? Babu rigingimu da kwaramniya da abubuwa waɗanda yake sai malamai ne suke iya tunkarar su. To amma me nake so in ce maka, ka gwada girman su ka gani da Bulughul Maram da Umdatul Ahkam wanne yafi girma? Bulughul Maram ya fi girma. To shine duk littafi in ya cika girma to da wahala kaga an tsaya an tantance shi. To sai malamai in ka ganshi dan karami kuwa to yana da saukin a tsaya a tantance shi, dan haka sai ga ka koyi addini zai sauki a cikin shi. Shine malam yake cewa fa idza kana al-amru fi hadha kama wasafna, yace idan al'amarin ya zama dangane da wannan rubutu da kake nema haka ike kamar yadda muka siffanta, fal qasdu minhu ila sahihi alqalil, to manufa a cikin wannan littafin shine zuwa ga hadisai ingantattu ɗan kadan. Dan haka a cikin sahihu Muslim ba za a tara maka hadisai irin yadda al-Imam Ahmad ya tara ba. A duk duniya babu littafin da ya tattaro hadisai dirke ke mai yawa irin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbali. Dan haka yana da wahala kaji wani malami ya sanya karatun shi. Yan kadan ne cikin malamai ke iya kafa hujja da shi. Saboda dirkeken littafi tahqiqi na ƙarshe da aka yi mishi, wato last edition da aka yi wa littafin, ya tashi a cikin 52 volumes, mujalladi 52. Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari, muna kan hanya za mu tafi aikin hajji da shi a mota, yake ce min yana nan yana aikin tahqiqin shi, shi kuma yana sa rai zai buga shi a cikin mujalladi 80. Shine littafi mafi girma duk duniya. Allahu Akbar. To yanzu wannan littafin kaga sai malamai, ina fata an gane. Wasu hadisan da ke ciki ba sahihai bane, wasu hadisan sahihan hadisai ne, amma sai malamai. Mun taba dauko wata babban matsala da ɗaliban makarantar nan, ƴan ajin Abubakar As-Siddiq, ana karatun ilimin hadisi. Nace a cikin littafin Musnadul Imam Ahmad akwai hadisan ƙarya, amma waɗanda suka ruwaito su ba maƙaryata bane, sai kowa kanshi ya buga. Hadisan ƙarya na nan zankama a cikin littafin, amma waɗanda suka ruwaito su kuma ba maƙaryata bane. Kuma riwayar da suka yi ga waɗannan hadisan bata sa mutuncin su ya zube a wurin malamai ba. Sai da aka kai aka komo tukuna, sannan sai na bi na warware musu al'amari. Ina tsammanin ma sai da karatu ya sake kewayowa. To abinda nake so in nuna mana anan, abinda Muslim yake cewa manufar shi a cikin wannan littafi shine zai tara hadisai ingantattu ƴan kadan. Sai ya ce domin ku su ƴan kadan din nan ingantattu, aula bihim min izdiyadi saqim, su ne suka fi dacewa a san su, a koyi addini a jikin su, fiye da a ƙara yawan masu yawa ɗin waɗanda suke marasa lafiya ne. Wa inna ma yurja ba'dul manfa'a, malan yace ana sa rai ana fatar wani amfani ne, fil istikthari min hadha sha'ani, na yawaitawa a cikin wannan sha'ani, wato in an yawaita to amfanin da akan samu a ciki ba'd ne, ɗan kaɗan ne. Ko kun fahimta? Domin ku duba yanzu kamar littafin Imam Ahmad, inda za a ce za a tace shi to girman shi zai ragu. Kenan duk abin da aka ce tattarowa aka yi, kamar a ce da daddare sai ka shiga dawa sai ka yo ice, ka gangari ya waye, akwai abubuwan da za a tsuntsince a jefar. Amma da daddaren nan fa sai a ga ɗauri guda sai a siya 2000, amma da gari zai waye a tsuntsince sai koma 700. Abin da malam ke cewa duk abin da ya cika yawa to akan samu wani sashi ne na amfani kawai, domin ba a tace shi duka ba. An fahimta jama'a? Sai ya ce wa jam'il mukarrarati minhu, sannan kuma tattara abubuwan da ike daga hadisai waɗanda za a yawaita maimaitawa, to li khasatin minan nasi, na wasu mutane ne na musamman. Kaga nan littafin Bukhari wannan siffa yake da ita. A cikin Sahihul Bukhari akwai hadisi ɗaya, Bukhari ya maimaita shi sau 30, akwai wanda ya maimaita sau 38, akwai wanda ya maimaita sau 20. To kaga irin waɗannan littafai na malamai ne, domin wani hadisin sai kaga an maimaita shi a wani wuri wanda yake, in aka ce maka kai me yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin, ka kalla kawai sai kai shiru, sai ka ce baka sani ba, sai je ɗauko maka abin da baka tsammani sai sake nanata maka shi a wani wuri. Amma ba kuskure bane, ba shirme bane, amma shine Imam Muslim yake cewa wannan na wasu mutane ne na musamman. Ko kun fahimta jama'a? Mimman ruzika fihi ba'dat tayaqquz, waɗanda aka azurta su da wani sashi na fadaka, suna da fadaka, suna da baiwa, suna da basira. Wal ma'rifati bi asbabihi, da kuma ainihin sanin sabubban, ainihin wato da hadisi yakan zama sahihi, wa ilalihi, da kuma sanin sabubban da ke sa hadisi ya zama mai illa. To irin waɗannan mutanen su ne ake rubuta irin waɗannan littattafai. Falidhalika insha Allah, malam Muslim ya ce dan haka in Allah ya so, na fadhalika insha Allah, ya ce don haka in Allah ya so, yahjumu, wannan kalmar haka ake ainihin wato wasalce ta yahjumu, ya ai mata fataha, ha babba a daure ta, jin karami ai mishi bamma wato rufa'a, sa'annan kuma min jaye din sai ainihin a daure ta. Ina fata an gani. Na na kuma yace yahjum ko ai shi yasa dama na tsaya na tattauna akai din. Kashi yake cewa Imam An-Nawawi yake cewa wa hakaza huwa fi nusakhi biladina wa usuliha wa dhakara al-qadhi ya annahu ruwiya kaza wa ruwiya yanhajim, akwai wanda nasu yazo da nunun yanhajim, qala wa ma'ana yahjimu yaqau alaiha wa yablughu ilaiha wa yanalu baghiyatahu minha, qala ibn Duraid in hajama al-khaba idha waqa'a. Duk a cikin bayanin, babu bayanin nuskar da tazo da yahjum. Fadhalika insha Allah yahjum, ina innahu, wane ne zai iya gano dalilin da zai sa ta ku nuskar ta zama an daure ta? Fadhalika insha Allah yahjum, haka yazo ana ku ko yahjum bima utiya. لأنه لا وجه للرفع هناك سبب باب وان ناسخ أولين باب وان دليل الرفع دوريكو كوكما أبنن ودوبا دكيو ساتباروني إذن كبير فتسو سيبا. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. Yace fadhalika insha Allah yahjimu bima utiya min dhalika ala alfa'idati fil istikthari min jam'ihi, idan aka tattara littafi karami aka tsaya aka tace shi, to irin fa'idar da malamai za su samu a babba, irin wannan fa'idar za ta samu ga a karamin ga waɗanda suke dalibai ne su ma. Ko kun fahimta ma'ana yahjimu din shine yaqau, irin fa'idar da za ta samu ga malamai a cikin manyan littattafai irin ta ce za ta samu ga waɗanda za a tsaya a tace musu ɗan ƙarami. Ko kun fahimta? Sai ce fa amma awamun nasi, amma mutanen da suke gama gari ne waɗanda ba malamai ba, allazina hum bi khilafi ma'ani al-khas, waɗanda suke sabanin malamai ne na musamman, min ahli tayaqquz, daga cikin gogaggun malamai wal ma'rifa, da waɗanda suke masana, fala ma'ana lahum fi talab al-kathir, babu wata ma'ana ta su nemi wani littafi mai yawa, wa qad ajazu an ma'rifati al-qalil, yo bayan sun gagara su koyi dan kadan din ma, malai yace mutanen da sun gagara ma su san dan kadan din, yaushe za a zo ai musu babba? Wato Imam Muslim anan yana goyen bayan wannan dalibin nashi ne da yace a rubuta littafin ya zama karami, ka a yawanta maimaita maganganu sai ya zama littafin ya fa'idantar. Muslim ya ce shi ma ya yadda da wannan tunanin, amma shi kuma Muslim sai ya ce kadan din kuma ya zama za a tsaya a gyara shi a shirya shi yadda yake zaka karanta ingantacce ne kuma mai saukin fahimta sai ce wannan shi ya dace amma littafin da za a rubuta a yawaita maimaita maganganu to wannan yafi dacewa ga waɗanda suke manya-manyan malamai ne waɗanda suke duk wani abu da ya shiga lungu suna iya ganowa sai ce yo dan me za a rubuta wa ɗaliban ilimi littafin da yake babba ne a halin kananan ma sun gagara su san su ko kun fahimta jama'a to wannan ana magana ɗalibai ne ɗalibai waɗanda suke masu ainihin koyon karatu amma ɗaliban da suka yi ƙarfi a cikin ilimi waɗanda yake a yau zaka iya kwatanta karatunsu da degree ko masters ko PhD zaka same su a gaban malaman su ɗalibai ne amma ire-iren su sune zaka samu kuma suna ɗauka a matsayin aikin da za su yi a risala magister wato a thesis din su na masters ko PhD sai kaji ya ce zai yi tahqiqin sunan Abi Dauda zai yi tahqiqin sahihu Muslim saboda ɗalibi ne a hakika tunda yana da malami amma kuma shi ma malami ne mai zaman kanshi jama'a kun ji takaitacciyar shimfidar Imam Muslim ina so zan yi waiwaye a dan tafiya dangane da wasu lunguna na cikin wannan ainihin shimfida idan ba ku manta ba Imam Muslim yace fa innaka yarhamukallahu ko yace kai din nan Allah ya ji kanka wannan magana Imam Muslim yana yin ta ne da wannan ɗalibi nashi wanda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo tarihin shi a cikin mujalladi na 4 shafi na 186 a cikin littafin tarihu Baghdad yace cikakken sunan shi al-Hafiz Ahmad dan Salama an-Naisaburi garin su daya da Imam Muslim al-mutawaffa sanata 86 hijriya ya rasu hijrana da 286 كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه فقال في ترجمة أحمد ابن سلمة المذكور ما نصه أحمد ابن سلمة ابن عبد الله أبو الفضل البزار شما أنا دنجن تاشي ده شوى بزار المعدل أنا تيمش متومن كركي كومي آدلش النيسابوري متومن قلن نيسابور إتا أينهم واتو نيسابور كما يدمك فأي أينزو جماعة tana ainihin cikin ƙasar Iran ne to galibin an ce Iran abinda mutane ke tunani shine dukkan su farisawa ne a akwai larabawa a ciki har yanzu din nan kamar yadda galibi yanzu idan aka ce maka kafancan ko kaciya ko zankuwa ko zangonkata me kake tunani dukka tafawa ne ko kaje amma har Fulani akwai wanda in ka bincike sai ce kakan shi ma nan aka haife shi kuma yana jin fulatancin ina fata an gane shine sai yake cewa ahadul huffaz al-mutqinin yana daga cikin manyan mahaddata waɗanda suka goge da karatu wafaqa muslim ibn al-hajjaj fi rihlatihi ila qutaybah ibn sa'id ila balkh wa fi rihlatihi ath-thaniya ila al-basra sun nemi karatu sun yi karatu tare da imam muslim a wurin malamin su qutaybah dan sa'id a garin balkh haka nan ya raka imam muslim sun tafi neman karatu a ƙasar basra dake iraq wa kataba bintikhabihi ala shuyukh ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه sannan shine imam muslim ya rubuta wannan littafi wa tusiya ahmad ibn salama sanata 86 hijriya intaha kalam al khatib kunji tarihin shi jama'a wasu littafai a musulunci dama da haka suka zo shine wani ne zai zo ya ce algafata malam a rubuta mana littafi kaza wannan yana da dogon tarihi a musulunci misali risala littafin risala wanda asalin sunan littafin al-baquratus sa'd malamin ya rubuta ta shekarar shi 17 a duniya amma wani dattijo ne mai suna Abu Maharaz ko kuma shi da kanshi ne Maharaz din ya same shi ya ce mishi algafata malam ni malami ne mai karantar da yara al-Qur'ani amma kuma ina so rinka karantar da su fiqhu dan su san addini ina son kuma su san aqida da tauhidi shine nake so ka rubuta min littafi wanda zan karantar da su aqida da kuma fiqhu a bisa ra'ayoyi da fatoyin Imam Malik da kuma almajiran shi anan ne yasa kaji mai risala yana cewa fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasara min wajibi umuri diyana mimma tantiqu bihi al-alsina وتعتقده الأفئدة كارو كيني الربو تامك للتافي كرمي wanda zai tattaro abubuwan da suka shafi akida da abubuwan da zuciya za ta kudurce da waɗanda harsuna za su fadi. Kaga anan kenan littafin risala asali wani ne ya nemi malamin ya rubuta mai kuma ya rubuta mishi. Ina so ku tsaya da kyau ku natsu akan wasu maganganu da nake so mu ciccire a tsakanin nan. Musta kuma wanda ya neme shi da ya rubuta mai littafin yayi kaka da shi, domin mai risala shekarar shi 17 a lokacin shi kuma dattijan shekarar shi 63. Kaga ko duk dan shekara 63 tuni yayi jika da dan shekara 17. To sai kuma mai askari, shi ko mai askari yace dan shi ne da ya kusa balaga, sai ya same shi yace baba na kusa balaga, naka ina son in san wasu abubuwa na wajibin addini, ka rubuta min littafi wanda zaka karantar da ni. Kun ji dalilin da yasa ya rubuta ainihin askari. Idan ka dubi malam Abdullahi Gwandu, shi kuwa ya tafi aikin hajji ne sai ya bi ta cikin garin Kano. Shine Kanawa suka ce mishi mun dade muna jin labarin ka. Yau gashi ka iso garin mu. Sai ka ainihin rubuta mana littafi game da hukunce-hukunce na waɗanda ya shafi masu mulki da waɗanda ake mulka. Shine sai ya zauna ya bi dare sai ya rubuta musu diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami, haskakawa masu mulki game da abubuwan da suke a kansu na wajibi su, da kuma abubuwan da su kuma suka cancanta talakawa su musu na girmama su da jin maganar su. Dan haka jama'a, a musulunci ka iya zama baka rubuta littafi ba, wani in yazo ya roke ka ka rubuta sai ka ainihin gabatar da wannan a matsayin bukata, cewa wane ne ya bukata. Kamar yadda yake ba za mu bushe ba, muna yin addu'a ga babban malamin sunna, Allahu akbar, Malam Ibrahim bawa mai shinkafa, Allah ya lullube shi da rahma da gafara. Na gaya muku shi ya taso tun daga garin Jos ta jihar Plateau, yazo yace duk Allah littafin Sarimul Battar, littafi ne wanda yake dauke da alkhairai masu yawa, sai dai yana da tsauri, ana karanta shi da dama ba a fahimtar me littafin ke cewa. Ga wasu sun tasa shi gaba da suka, ko za ka taimaka ka karanta mana littafin nan mu samu shi kenan mun huta. Nace insha Allah, amma Allah a cikin iyawar shi ban samu dama da lokacin karantar da littafin ba sai da Malam Ibrahim bawo mai shinkafa ya rasu. Sai fa an kaje ka samu kasar din farko sai da na faɗi wannan maganar, cewa daga cikin alheri na dalilin karanta wannan littafin to yana koma zuwa ga kan Malam Ibrahim bawo mai shinkafa. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Haka kuma zaka iya tinkarar kai da kanka ka ga ya dace ka rubuta littafi, sai ka zauna ka rubuta, kamar yadda al-Imam al-Bukhari yayi, kamar yadda Imam Malik yayi, da sauran ainihin malamai. Wannan shine galibin aikin malamai, shine malami ya tashi ya rubuta littafi ba tare da wani ya neme shi ba. Amma kuma akwai da yawa cikin malamai suka rubuta ne saboda an neme su su rubuta. Idan ba ku manta ba, littafin Ahkamul Jana'iz da muka fara dawo da karatun shi kwanan nan, shi ma mai littafin Malam Nasiruddin ai ya ce an neme shi ne da ya rubuta. To haka ainihin al'amarin yake. Ibn al-Qayyim shi kuma malami ne na sunna, amma sai Allah ya sa talaka ne. Yar shi ta farko sai ta haihu, wato ya samu jikanya ta farko a duniya, amma sai ya ce kai cho wallahi, saboda talauci ko irin rigar da ake sayawa jinjiri mai suna gobe suna bai da hali, talaka ne fitik Ibn al-Qayyim. Wani lokacin har yakan rage kalmomin da zai faɗi a littafi saboda bai da kuɗin siyan takarda, talaka ne. Yaga yana da ƙarfin lafiya, sai kamo hanya sak tun daga ƙasar Syria ya to har kasar Makka dan ya aikin hajji. Ya iso ne shine wani ya hadu da shi ya goya shi a raƙumi ko a doki, shi yasa ya iso da wuri. To yar shi ta haihu, ga suna ya kusa, ba shi da abin da zai mata, sai ya ce bari ya rubuta littafi wanda zai bayyana tsarin yadda ake haihuwar ƴaƴa, da yadda ake tarbiyyar su, da yadda ake musu huduba, da yadda ake musu addu'a, da irin yadda ake tarbiyyar su har su kai shekara 40. shi yasa sai ya rubuta littafin sai ya sanya mishi tuhfatul maudud bi ahkamil maulud, wato kyauta ko tsaraba ga ainihin wato wannan jinjiri. Yana son jinjirin amma bai da abin da zai bashi, shine sai wannan littafin. Allahu akbar, bayin Allah kenan. Allah ya lullube su da rahma. Dan haka jama'a kun ji littafin nan na Imam Muslim, wani almajirin shi ne kuma abokin shi ya neme shi da ya ainihin wato rubuta shi, kuma ya rubuta wannan littafi, Allah madaukakin sarki ya sa albarka a ciki. Idan ba kuma ta ba, a cikin maganganun da yake a littafin sai ya ce min sunufil ashiya, na daga fannonin abubuwa. To abinda malamai ke ishara ko abinda Muslim ke ishara zuwa ga wannan abun, duk littafi idan dai har na hadisi ne za a rubuta shi, wanda ya cancanta a kira shi kitabul jami', littafin da ya tattaro komai, to sai ya tattaro abubuwa guda takwas. Abu na farko shine bayani dangane da tauhidi, aqida kenan. Abu na biyu shine hukuncen haram da halal, sunna da makaruhi da wajibi. Abu na uku shine arraqa'iq, wa'azozi da fadakarwa. Abu na hudu shine al-adab, ladubban musulunci game da sallama, ladubba game da gaisuwa, wa tafsir, lallai ne sai an samu tafsiri cikin littafin, wasiyar, sannan a samu tarihin annabi da shi da ainihin wasu bayin Allah na gari, wal fitan, kuma lallai ne a samu bayanin fitintinu waɗanda za su faru a ƙarshen duniya, wal manaqib, sannan a cikin littafin a samu tarihin darajojin wasu salihai. To duk littafin da ya hada waɗannan fannoni guda takwas, to ya cancanta a kira shi aljami'. Wasu malamai sun taɓa cewa ba za a kirayi littafin Imam Muslim aljami'i ba, aka ce me yasa, sai suka ce saboda babu tafsiri a ciki, sai aka ce a'a, akwai tafsiri ma, sai dai gaskiya tafsirin da ke ciki kaɗan ne. Amma dai tunda har akwai tafsirin, to sharuɗan guda takwas sun cika. Don haka littafin Imam Muslim ya tattaro duk waɗannan abubuwan baki ɗaya waɗanda muka faɗi, aqida. Don haka littafin zaka ji ya fara da kitabul iman, akwai hukuncen sallah, azumi, zakka, hajji, akwai bayani dangane da wa'azozi da gargadi, akwai bayani dangane da ladubban musulunci, akwai fassara ayoyi da ainihin surori da yawa, akwai tarihin fiyayyen halitta a cikin wannan littafi, akwai bayanin fitintunun da za su faru a ƙarshen duniya, da kuma bayanin darajojin annabawa da sahabbai duk a cikin wannan littafi. Idan ba ku manta ba, har wa yau Imam Muslim da ya jawabi sai ka ji ya ce amma ba'adu. Kun tuna ko wannan amma ba'adu da ya faɗe ta tana daga cikin sunna wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin sunnanta. Al-Imam At-Tabarani ya ruwaito cewa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idha khataba qala amma ba'd, duk sanda annabi zai khutuba sai ya ce amma ba'du. Ibn Hajar yake cewa to banda ainihin wannan hadisin fa, an samu waɗansu hadisai masu dumbin yawa waɗanda ke bayyana annabi na cewa amma ba'd. Kaga dai daga cikin hadisan nan akwai hadisin da Bukhari ya ainihin kulla babi na musamman a cikin littafin shi a cikin kitabul juma'a, jama'a ya kulla wannan babi ne dangane da cewa mutumin da ainihin wato a khutuba ya ce amma ba'du, sai kawo ainihin hadisin sayyidatina Asma, Allah ya kara mata yarda, a inda take cewa fa khataban nasa, a lokacin da rana ta husufi, rana ce ta husufi da hantsi, annabi ya tashi yi wa mutane khutuba, wa hamidallaha bima huwa ahlu, ya yabi Allah yabo wanda ya dace, thumma qala, sannan sai ya ce amma ba'd, to bayan haka. Sannan sai hadisin sahabi Amr dan Taghlib, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka kawo dukiya wadda aka samu a wurin yaki, da ya raba sai ainihin ya miƙe zai yi jawabi, a lokacin da ya miƙe zai yi jawabi fa hamidallaha thumma asna alaihi, ya gode wa Allah kuma ya yabi Allah, thumma qala sallallahu alaihi wa alihi sallama amma ba'd, sannan annabi ya ce amma ba'd. Sai hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, tace wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko wani dare annabi yayi sallah a masallaci, fa sallari rijalun bi salatihi, wasu mutane suka zo suka bi shi sallah, وفيه فتشهد ثم قال اما بعد a cikin hadisin Aisha tace annabi ya miƙe jawabi sai kuma yace amma ba'd sai hadisin sahabi Abu Humaid as-Sa'idi a inda yace wata rana da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan yayi sallar asar ya miƙe fatashahada wa asna ala Allah bima huwa ahluhu ya gode wa Allah kuma ya yabe shi da yabo da ya cancanta thumma qama thumma qala amma ba'd sannan yace amma ba'd sai kuma hadisin miswar dan mahrama a inda ainihin wato miswar yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato miƙe fasami'tuhu hina tashahada yaqulu amma ba'd da ya jawabi sai naji ya ce amma ba'd sai hadisin sahabi Abdullah dan Abbas a inda yake cewa sa'idan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-minbara wata ran annabi ya hawo minbari وفيه فحمد الله واثنى عليه يغودي والله كما يبي الله ثم قال اما بعد ثم قال ايها الناس الي سنن سي النبي يجي يا قوم متاني كما تصو كسدني فصابوا اليه سي سكا تترو سكا كيوي شي ثم قال اما بعد سنن سي يجي اما بعد kaga duk wannan yana nuna ne yana cikin sunna annabi yana cewa me amma ba'd Ibn Hajar ya sake cewa har wa yau akwai waɗansu hadisan da suka zo daga sayyidatina Aisha a lokacin da aka yi wa Aisha kazafi da manzon Allah ya tara jama'a zai jawabi nan ma sai da ya ce amma ba'd haka nan a cikin lokacin da Hiraqal suka je gaban Abu Sufyan suka je gaban sarki Hiraqal a nan ma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai jawabi sai da ya ce ainihin amma ba'd ko kuma a littafin takaddar da ya rubuta sai da annabi ya rubuta amma ba'd to bayan haka hadisin Jabir da Jabir yace idza khataba marrat aynahu annabin ya tashi yana khutuba sai idanuwan shi su yi jazir wa ala sautuhu muryar shi ta daga alhadith wa fihi fa yaqulu amma ba'd sai aji manzon Allah yace amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah zancen da yake shine alheri shine littafin Allah wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi a wata riwaya kana khutbatu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawm al-jum'a yahmidu Allah wa yusni alayhi thumma yaqulu ala isri dhalik hudubar jum'a yadda annabi yake in ya gode wa Allah ya yabi Allah sai kuma bayan haka sai ya ce wa qad ala sautuhu a lokacin muryar shi tayi sama sai ainihin ya ce amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah zancen da yafi kowanne shine littafin Allah قال سي ابن حجر يجي ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تخصص بالخطب ولما حديث سنة نونا من تشوى أما بعد ما أولون هلو باكر أكي انتبا بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات أنا فقد انت أفرقو فرقو اللي تتفيد أكي ربوتا ومن يادك أنانا نافات أنغاني Ibn Hajar yayi bayanai masu tsawo in ka karanta Fathul Bari din zaka same su insha Allah ta'ala a cikin babin Juma'a babban malami Malam Muhammad Ali Adam wanda in ba ku manta ba ne muku alƙawari tun a farkon muqaddima cewa zamu yawaita karantowa daga sharhin shi waɗannan maganganun duk da nake karantowa daga sharhin shi yace qad tabayyana bima taqaddama minan nusus nassoshin nan da muka kawo waɗanda so gabata sun nuna mana anna sunnata في الخطب والرسائل والمصنفات ان ياتي باما بعد ابنده سنتك ايتتي انك جما ان الحمد لله نحمده ونستعينه وسيك كاو اما بعد ودان نسوشين هكا سكا نونا وهذا مما يتساهل فيه كثير من الخطباء مالن يجي wannan kuma na daga cikin abubuwan da dawa daga masu huduba suke sakaci da shi واصحاب الرسائل والكتب da masu rubuta littafai kanana da manya faktafu bi qawlihim wa ba'd sai kaji sun takaitu da cewa wa ba'd halin yace walaysa lahu aslun fi sunna fadin wa ba'd ba shi da asali a sunna wa minhum man yaqulu daga cikin su akwai wanda ke cewa summa amma ba'd sannan kuma amma ba'd yace bi ziyadati summa kaji sun kara summa yace wa hadha aidan lam yari wannan ma bai zo daga annabi ba فالعمل بما ورد في السنة وهو أما بعد هو المتعين لمن يدعي الاقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم yace aiki da abin da yazo a cikin sunna shine ka faɗi, amma ba'du to shine yake wajibi ga duk wanda ya dora wa kanshi cewa zai aiki da sunna. In dai ka ce zaka yi aiki da sunna to amma ba'du zaka faɗi, karka ce wa ba'du, karka ce summa amma ba'du. Ina fata an gane. Yake cewa fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shiriyar da take ita ce alheri, ita ce shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي يجي وما آتاكم الرسول فخذوه أبن دا منزو محمد يزومكو دشيكو كرقاه وما نهاكم عنه فانتهو أبن دا هناكو كبلي وقال أونولي الله يجي واتبعوه لعلكم تهتدون كبمن زن الله غاكو شريو صلى الله عليه وآله وسلم وقال أونولي يجي وإن تطيئوه تهتدو idan kuka yi manzon Allah da'a za ku shiryu Allah zai so ku, Allah zai shiryar da ku. Abinda wannan karatun yake cewa shine dukkan abin da ya zama na lafazin zikiri ne ko na wani karatu, in dai ga yadda annabi yake tokaka canza. Da wannan munasabar ce ustazai waɗanda suke ganin sun iya larabci, zan yi musu nasiha dangane da wasu irin kalmomi da naji suna faɗi. In ka kyautata wa ustazu so da dama sai ka ji ya ce jazakar rahmanu, ustazu kai kuskure, lallai Allah ar-rahmanu ne, amma annabi bai faɗe ta a haka ba, cewa yi man kala jazakallahu khairan faqad balaga fi sana, wanda ya ce jazakallahu khairan ya kai matuƙa wajen yabawa. Don haka jazakallahu khairan ake cewa, ba a cewa jazakar rahmanu, saboda lafazi ne da aka samu shi daga annabi, kaka canza shi. Na fata an gane. Shi yasa kaga mai iziya yace idan ka zo yanka dabba, idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kai kuskure. Me yasa? Me laifin bismillahir rahmanir rahim? Babu, sai dai ba haka aka ce ayi aure. Bismillah aka ce in ka zo yanka to kaka kara da ar-rahmanir rahim. Ko kun fahimta? An ka zo cin abinci ka ce bismillah, kaka ce bismillahir rahmanir rahim, ka tsaya inda aka tsaya da kai. Ko kun fahimta jama'a? Domin in ka kafa hujja da cewa ar-rahmanir rahim ba kyau ne, sai a ce a'a da kyau, sunayen Allah ne, sai dai ba a ce kai bane kawai a wurin. Kamar yadda in ka dauki fetur a motar ka, ina kake sawa? A cikin tanki. Me yasa ba za ka zuba shi a lagireta ba? Idan ka ɗibi injin oil, a ina kake sawa? A cikin inji. Me ya sanya ba za ka sanya shi a cikin ainihin tanki ba? Idan ka ɗauko ɗan wake da mai da yaji, ina kake kaiwa? Baki. Me yasa ba za ka tura shi a hanci ba? Amma duk hanyoyi ne zai isa. Ɗan wake da mai da yaji ka danna shi a hanci, ka ci gaba da dannawa a hankali, zai isa inda kake so ya isa. Yawa. Saboda haka jama'a ku gane, bid'a da ake cewa nau'i-nau'i ce, akwai al-bid'a al-idafiyya, asalin abin daidai ne amma ka yi shi ba inda aka ce ba. Ka je ka ɗauki Ƙur'ani kana karanta shi a banɗaki, ba ka yi daidai ba. To in kai iƙama kai Allahu akbar, me ake so ka karanta Fatiha da Sura? Idan ka karanta tahiyya da salati ba ka yi daidai ba. To in ka zauna zaman tahiyya kuma ka jawo li'ilafi fa, ba ka yi daidai ba. Amma li'ilafi kuskure ce? Ba kuskure ba ce, amma ka aikata ta a inda ba a sa ka ba ne. Don haka ka sai recharge card na Glow, ka ci gaba da sawa MTN ka gani. Irin nazariyar kenan, it's a simple philosophy, abu ne mai sauki kowa ya gane. Amma sai mutum ya je ya ɗauko abin da ba daidai ba a musulunci, sai hargitsa, sai kuma ya ce dole ne ya yi shi. Addinin musulunci ba haka ake yi ba jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Malam ya cike da addu'a cewa Allahumma sabbitna ala sunna, Allah ka tabbatar da mu akan sunna, wa ahyina alaiha, Allah ka raya mu akan sunna, wa amitna alaiha, Allah ka ɗauki ranmu akan sunna, wa ba'athna alaiha, Allah ka tashe mu akan sunna, waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata, Allah ka sanya mu zababbu daga cikin ahlus sunna muna da rai ko bayan mun mutu.
Amin.
Ya karishe da cewa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allah kai mai ji ne kuma a kusa kake kana amsa addu'o'i, Allah ka amsa mana. Dama kun ji bayanan da wannan babban malami ya dangane da ainihin wannan kalma ta ainihin amma ba'adu, saboda haka duk lokacin da zaka yi jawabi sai ka ainihin wato tsaya dangane da fadin amma ba'adu din, kar ka ce wa ba'adu, kar kuma ka ce summa amma ba'adu, sai dai ka fade ta yadda ta zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya taimaka. Na malam. A babu laifi wannan. Wato mutum ɗaya ne a ce jazakumullahu khaira. Ba laifi insha Allah. Wane ne ya fara faɗin amma ba'adu a duniya? Malamai suna tattaunawa, saboda akwai wani littafi da malam Abubakar ko Usman ibn Abi Shayba ya rubuta, ya sanya mishi Kitabul Awail, ya kawo tarihin waɗanda suka fara yin komai a duniya. Sunan littafin kenan Kitabul Awail, littafin farko-farko, waye fara sa hula, waye fara yin kaza, waye fara alwala, waye na fata an gane, shine Kitabul Awail. To ire-iren waɗannan littafai sun tattaro abubuwa, wasu suka ce Annabi Dauda ne ya fara yi cewa amma ba'adu, wasu kuma suka ce a'a Annabi Yaqub ne. To maganganu dai aka yi waɗanda malam ya tabbatar da cewa gaskiyar lamari dukkanin waɗannan maganganu ba su tabbata ba. Abin da yake daidai, mu dai a musulunci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muka ainihin fara jinta. Amma duk wanda ya karanta adab a jahiliya, akan ji Larabawa sukan faɗi ire-iren waɗannan kalmomi da makamantansu. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Sa'an nan sai wata mas'ala wadda ainihin wato in ba ku manta ba, Imamu Muslim ya ce wa zanantu hina sa'altani tajashshuma dhalika allau uzima li alayhi wa qudiya li tamamuhu kana awwalu man yusibuhu naf'u dhalika iyaya khassa qabla ghairi minan nas. Imamu Muslim sai ya ce saboda ina zatan a lokacin da ka roƙe ni rubuta maka wannan littafi, zan kutsa in aikata wannan duk da ƙarancin lokaci kenan, domin ina fatan in har aka kaddara min aka bani ikon kammala wannan littafi ya zama mai sauki gare ni, ni ne zan fara cin moriyar shi kafin wani. Anan ka ji yadda malaman da suke magana, haka ake so kai ma duk abin da koda ka san kana da iyawar abu, amma ka mai da al'amari ga Allah. So nawa Imamu Muslim ya ce insha Allah, insha Allah, insha Allah, ya faɗi a wurare da yawa, amma ya san zai iya yin wannan abun. Amma kuma iyawar da zartar da ita ba a hannun Allah ba ne? Hannun Allah ne. Don haka sai ya ce ina zato, ina kuma fata. Shi ne malam yake cewa to wannan ya nuna yana daga cikin wajibi ga bawa dangane da duk wani aikin alkhairi da zai aikata, to kada kai tsaye ya ce zan gina muku masallaci, ko ya ce zan kai ku makaranta, ko ya ce zan ba ku alqur'anai, sai ya ce insha Allahu ta'ala zan gina muku masallaci, kuma ina fatan Allah ya taimake ni. Kada ce a haba alaji wannan masallaci miliyan ɗaya, ai kafi karfin ta, ya ce to ku dai taya mu addu'a, Allah ya taimaka, domin abin ai ba kuɗi bane kawai, abin a hannun Allah ne. To ana son bawa ya zama kullun yana mai da al'amarin shi ainihin ga Allah, ya rinka kasancewa tsakanin tsoron hukuncin Allah akan shi game da Allah maɗaukakin sarki zai iya zartar da komai, da kuma fatan rahama Allah maɗaukakin sarki cewa Allah zai tausaya mishi. Akan haka ne in ka dubi alqur'ani wurare da dama, Allah yake cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah na karban aiki ne daga masu tsoron shi. A wani wuri ku cewa yake inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, Allah baya wulakantar da ko baya tozartar da aikin mutanen da suke kyautata ainihin wato aiki gare shi. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya yaba wa mutanen da ike ba sa sakankancewa, kawai mutum ya ga saboda yana da ilimi, saboda yana da kuɗi, ya rinka magana magana ta isa, a sai rinka mai da al'amari ga Allah. To Allah ya yaba wa irin waɗannan mutane a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wallazina yu'tuna ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. متانن دا suke daukar dukiyar da Allah madaukakin sarki ya basu su ma su bayar da dukiyar, amma fa suna bayarwa suna masu tsoro ko Allah zai karba ko ba zai karba ba. Karka ga cewa kai sallah ka zo kana wata toro ko a'a, rinka fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana, Allah ya sa wannan sallah ta mu, Allah ya yarda da ita. Ka dubi annabawan Allah ne yake gina dakin Allah da umarnin Allah, Yaqub da Ibrahim da Isma'il Ka'aba suke ginawa, amma Allah ce waye wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Allah ka ansa mana, Allah ka ansa mana addu'a suke yi. Rabbana waj'alna muslimaini laka, Allah ka sa mu masu karban hukuncin ka, masu sallama maka, Allah ka sa mu musulmi ne gare ka. Wadannan annabawa ne fa, dukkan mu nan ba wanda ke shakka game da cewa su annabawa ne, su mu'mine ne, su kaza ne, amma su kuma abin da suke fata Allah madaukakin sarki ya sa su dinnan su zan musulmi ne a wurin Allah. Domin in duk duniyan nan sun kada tutoci sun ce kai musulmi ne, idan Allah bai karbe ka a matsayin musulmi ba, to matsala ta faru. Saboda haka bayan Allah na gari su ne suna taka tsantsan. Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati, irin waɗannan bayi na Allah sai ga suna gaggawa wajen ayyukan alkhairai. Wahum laha sabiquna, su suke rige-rige su riga kowa a wurin wannan aikin alheri. Al-Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito hadisi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ta ce dangane da wannan aya da Allah yake cewa wallazina yu'tuna ma atau, waɗanda ke bada dukiyar da Allah ya basu sadaka ko zakka ko kyautatawa, amma sai ya ce wa qulubuhum wajla, zukatansu na cike da tsoro. Qalat Aisha sai ta ce wa annabi ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasruquna, mutanen da suke sadaka suna sadaka amma suna tsoro. Ya manzan Allah, su ne mutanen da suke sata suke shan giya, kaga ya zama suna aikin alheri suna hada da mummuna, su ne Allah yake fadi. Qala sallallahu alaihi wa alihi sallama la ya binta siddiq, manzan Allah yace mata ina ba haka bane ke yar gidan Abubakar, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, mutane ne dake sallah suna azumi suna sadaka. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhu, amma kullun suna jin tsoro kada fa Allah ya ki karbe ba. Ko kun gane jama'a, zallar ibada suke fa, amma suna tsoron ko Allah zai karba ko ba zai karba ba. To Allah dai karba, Allah dai karba, ba fa wai suna munanan ayyuka bane, suna ayyuka nagari, suke tsoron kada munanan ayyukan su bata ayyukan nagari. A'a, dukkan ayyukan nagari ne, amma tsoro suke ko Allah zai karba musu. Sai Allah yace ulaikal ladina, sai manzo Allah yace ulaikal ladina yusari'una fil khairati, waɗannan su ne suke marmaza wajen ayyukan alkhairai. Wahum laha sabiquna, kuma irin waɗannan su suke riga kowa wajen aikin alkhairi. Wannan hadisi sahihin hadisi ne. Malam yace wa aidan adhannu sababun li husulil maqsud, duk sanda kake kyautata zato ga Allah, to sababi ne da Allah zai biya maka bukata. Kyautata zato ga Allah, ba a so ka rinka munana zato ga Allah. Saboda hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, Allah madaukakin sarki yake cewa kamar yadda manzon Allah ya faɗi, yace ana inda zanni abdi bi, ina nan a inda bawa na ke zato na. Jama'a, wannan hadisi na yi mishi dogon sharhi a cikin wani kasar daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-aqidatul hamawiyya, al-fatwal hamawiyyatul kubra. Sai dai ba zan iya tuna ko kasar lamba na nawa bane, amma na tsawaita kwarai da gaske domin bayyana cewa asalin sirrin Allah madaukakin sarki akan bayin shi shine yadda kai kake zaton Allah din. In ka dauka cewa Allah ba zai azurta ka ba, shikenan. In ka dauka Allah ba zai maka gafara ba, shikenan. In ka dauka Allah ba zai baka da ba, shikenan. In ka dauka Allah madaukakin sarki ba zai share maka hawaye ba, saboda Allah da kanshi ne yace ana inda zanni abdi bi, ina inda bawa na ke zato na. Kana zaton Allah zai biya maka bukata? Eh, zaton ka kenan, eh to zai biya maka. Akwai lokacin da baka ga mutum ya daga hannu fa yana addu'a, ka ce wani addu'a kake, sai ce to abin ne dai wallahi mun yi dai tashi nan dai, da dai ku malamai kun ce mi dai shine muke yi kawai. to yana daga cikin sharadin addu'a kafin ta karbu sai ya zama bawa yana da yaqini akan Allah zai amsa mishi. Saboda haka jama'a, ku rinka kyautata zato ga Allah a matsayinka na musulmi. Ka san shi ke azurtawa, shi ke bada lafiya, shi ke kaza, shi ke kaza, shi ke kaza. Jama'a, mun kawo muku kissan wani mal, wani bature ne musulmin Ingila tun wajen 1986 a London. Dan shi ba lafiya, yana fama da cuta, an kasa gane kanta, likitoci sun gaji sun rasa yadda za su. Sai suka yi shawarar za su yi wa yaron allura da za ta kashe shi kawai su huta, amma da sunan cewa za su yi aiki na musamman. Aka kira mahaifin aka ce ya zo ya sa hannu, da ya daga biro zai sa hannu, sai ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakilu, sai ya sa hannu. Shikenan, hasbi Allahu wa ni'mal wakilu, Allah ya isar mini kuma madalla da wakilcin Allah, shikenan sai sa hannu sai ya tafi. Da suka shiga daki za su yi wa yaro tiyata, sai suka zaro allura da guba a ciki wanda za ta kashe shi. Suka tsira mishi, suna tsira mishi bayan yan mintuna kawai sai suka ga ya bude ido ya zauna. In kai ne likitan, yaya gudu za kai ko kuwa? Sai ka ji ga yato masu jakan magori ko ƙwaryar kira ko hatsin bara su zo su dauki rahoto, ko ka faɗi gaskiyan me ya faru? Kuma kun ga ikon Allah, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mun sha faɗin darajojin ta anan da ya ake. Saboda haka duk al'amarin da za ka yi ka rinka kyautata zato a wurin Allah. Sahabbai ne kafirai suka yi taron dangi suka tsare su a cikin Madina, munafukai suka zo suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum, mutane sun taru sun tattaro makami sun tattari manya-manyan sojoji, fakhshawhum, ku ji tsoransu ku gudu. Me suka ce? Sai Allah ya ce fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah. Gigita su akai, aka ce kai duk duniya ta kewaye garin nan akan ku, kuma ku ji tsoron su. Sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, a ai muna da Allah, Allah ya ishe mu, kuma madalla da wakilcin Allah. Allah ya ce sai suka koma cikin ni'ima da daukaka, wani mugun abu bai same su ba, gashi kuma sun biyar da Allah. To yarda Allah din ita ce dogara da Allah. Saboda ka dan uwa, kar ka sake a rayuwarka ya zama kana muna na zato ga Allah madaukakin sarki, musamman a zaman na irin waɗannan waɗanda al'amura sun yi kunci, cikin gida kunci, hanya kunci, ban daki kunci, kitchen kunci, a office kunci, a kasuwa kunci. Idan kai ma'aikacin gwamnati ne sai kaga cewa kamar ƴan kasuwa jin daɗi suke, ran da ka fara kasuwanci sai kaga cewa kasuwancin akwai kunci. Haka ne ko ba haka ba? Ɗan kasuwa kuma yana ganin ai ma'aikatan gwamnati ka ai suna hutawa, da ya fara aikin gwamnati sai ga akwai kunci. Talaka yana nan yana cewa haba kai, in kaga yadda manyan nan suke hutawa malam, ran da ka shiga cikinsu sai kaga cewa sun fi kowa tashin hankali. Mai wayo za ka kwana da naira 20 amma an asuba ta sai an tashe ka, amma mai kudin angonku da ke da miliyan 20 sai ya hada da kwaya zai yi bacci na minti 30 sai idan ya soye kwayan ma ba ta aiki a kan shi, saboda tsabar kunci da yake ciki. Idan ke budurwa ce sai kiga cewa kai ai ran da kika yi aure shikenan, da kin yi aure sai kiga cewa al'amuran kuma sun fi kunci. In kina gidan miji sai kiga ya kuntata miki ba dadi, da kin fito sai kiji wajen ba dadi. Wallahi babu inda ake samun sararawa sai a wurin Allah. Sai ana karanta Al-Qur'ani, sai ana zikiri, sai ana salati. Allah yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Malam Mahmud Mahdi Istanbuli, wani babban malami ne, ya rubuta littafi ya ainihin sanya mishi Tuhfatul Arus, ya kawo labarin irin yadda ainihin wato wasu turawa suke rayuwa cikin kunci. Yace wani bature ne yace mishi ba irin abin da bai yi ba a duniya dan ya samu sararawa, amma ya rasa me zai yi. yace na ɗaya dai Allah ya bashi kuɗi, sai da ya kai ko a talabijin ya ga mace ta bashi sha'awa sai ya nemi inda take, ya je ya neme ta ko tana da aure ko ba ta da aure, sai da ya zama duk abin da yake so ya ci ya ci naman shi, yace amma bai samu kwanciyar hankali ba, yace to ko sai ya fara cin mutane ne, yace sai aka yi mishi tukuba a cikin gidan shi, ake kamo mutane a yanka a kamo mishi naman a zo a gasa mai ya ci, yace amma ya rasa me zai iya samu kwanciyar hankali irin yadda ya ga, sai ya nuna wannan musulmi. Menene musulmin da yake ciki wanda ya samu shege? Yace ba wani abu, sai dai yana karanta Alkur'ani, yana zikirin Allah, yana addu'a. Yace yanzu kana bani every assurance, dukkanin tabbas, idan na shiga addinin ka zan samu irin halin da kake samu? Yace kwarai da gaske. Shine musulunta. Shine yace sai ya ji kanshi a cikin sararawa da kwanciyar hankali da ni'ima. Sai ya ji ba wani kunci kuma. Sai ya ga a da yana da dukiya, yana tsoron talauci amma kullum. Yace a yanzu ga dukiyar kuma ma baya tsoron ta kare. Shine wani daga cikin malaman farko yake cewa muna cikin kwanciyar hankali, kwanciyar hankalin da a ce sarakuna da ƴaƴansu sun san irin kwanciyar hankalin, yace inda za su iya su danne mu, da sun danne mu sun kwace. Wannan malami ya faɗi wannan magana ne saboda wani babban sarki ne yazo zai rasu, sai yace ya laitani kuntu ghassalan aghsilu siyaba wa akulu min kasbi yadi. Sarki ne zai rasu, ga daula ya tara cewa yake na shiga uku na lalace, yace ina ma wanki da guga nake yi nake cin gumin hannuna. Ya laitani kuntu khabbazan, ina ma gurasa nake gasawa. Sai wannan malami yace kai mun gode wa Allah, da ya zama idan suka zo mutuwa suna burin halin da muke ciki, amma mu ba mu taba burin halin da suke ciki ba. Saboda haka jama'ar musulmi, natsuwa kadai ana samun ta ne in an bi Allah madaukakin sarki. Idan aka saba ma Allah, to za a hadu ainihin da tashin hankali da kuma ainihin mummunar makoma. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, mun karanta waɗannan bayanai na Imam Muslim, bayan ainihin wato mun karanta su, mun tattauna dangane da ainihin takaitaccen sharhin su, zan ainihin dan sake tattauno mana su a gurguje insha Allah ta'ala kafin ainihin lokaci ya kure. Abinda Imam Muslim yake ainihin fadi yace, amma ba'du fa innaka yarhamukallahu bi tawfiqi khaliqik. Kai din nan Malam Ahmad dan Salama, Allah ya ji kanka da dacewar mahalicinka, zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arruf jumlatil akhbari, ka ambaci cewa ka himmatu da bincike game da sanin jimillar hadisai al ma'furati ar rasulillah, wadanda aka samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fi sunan addini, game da sunnonin addinin musulunci, wa ahkamihi, da kuma hukuncen addini, wa ma kana minha fi thawabi wal iqab, da hadisan da suka zo game da bayanin lada a musulunci, da kuma hadisan da suka zo dangane da bayanin uquba wat targhib wat tarhib, da hadisan da ke kwadaitarwa game da yin wasu ibadoji, da kuma hadisan da ke tsoratarwa game da sabon Allah, wa ghairi zalika min sunufil ashiya, da ma waɗansu abubuwa waɗanda suke nau'i ne, dukkan su dai kace ka ainihin wato ba da muhimmanci game da bincike akan su, amma bil asanidil lati biha nuqilat, kana wannan bincike ne na waɗannan irin hadisai amma da isnadodi waɗanda aka ciro su, ba isnadodin ƙarya ba, watadawalaha ahlul ilmi fima bainahum, waɗanda irin waɗannan hadisai da isnadodi su ne malamai masu ilimi suke ta mu'amala da su a tsakanin su. Wato anan kenan wannan malamin yana neman Muslim ya rubuta mai littafi amma da hadisai waɗanda suke shahararru ne, ba hadisai waɗanda suke garibai ba, ba kuma isnadodi waɗanda suke ba a saba jin su ba. Fa aratta arshadaka Allah an tuwaqqafa ala jumlatiha, kai dinnan Allah ya shiryar da kai, sai ka nufi cewa kana fatan a datar da kai ga jumillar waɗannan hadisai, wato kana fatan ka same su a dunkula a wuri ɗaya, muallafatan, a tattare, muhsatan, waɗanda an ƙididdige maka su, an tace maka su. Sa'altani an ulakhisa halaka fi ta'alifi, kuma ka roƙe ni cewa in tace maka waɗannan hadisai a cikin littafi guda bila takrarin yakthuru, ba tare da maimaici mai yawa ba. Fa inna zalika za'amta, domin maimaici mai yawa kamar yadda kariya, ku kiyaye jama'a, za'amta, za'amu yana da ma'anar kulta ne anan, saboda har a cikin hadisi annabi da kanshi ya taba cewa za'ama jibrilu, mala'ika jibrilu ya za'ama, me za'amawa, ya ce a cikin ainihin hadisin Imamu dan Sa'alaba, wani mutum ne wata rana annabi na zaune a masallaci, sai gashi a guje akan raƙumi, yana tsayawa kuma sai ya jawo raƙumin shi har cikin masallaci, ya zo durƙusar da raƙumin, ya ce jama'a barkanku da asuba, aka ce barka ka dai, to sabon shiga ne cikin harka addini, ya ce barkanku da asuba, aka ce barka ka dai, ya ce cikin ku waye Muhammadu, mutumin ƙauye ne ba laifi ai, daidai da shi ne. Sai suka ce wannan farin mutumin nan da ke kashin gide, sai ya ce kai ne Muhammadu dan Abdul Muttalabi, annabi ya ce eh, na amsa maka. Sai ya ce na zo ne zan maka tambayoyi, tambayoyin da zan tsananta maka, amma kaka ji haushi na, annabi ya ce tambayi, to da ya zo sai ya ce za'ama rasuluka, dan aikenka ya riya cewa ka ce a bauta wa Allah shi kadai, ka a hada shi da komai, haka abin yake, annabi ya ce haka ne, ya ce a yi sallah, ya ce a yi kaza, ya to sai ta amfani da za'ama za'ama. Wannan kalma haka Bahaushe kan yi amfani da ita, abin da yake gaskiya ne, amma sai ka ji Bahaushe ya ce wai ya ce ka je, wai babana ya ce ina son ganin ka, ba haka Hausa yake magana ba? To wai a wannan lokaci ba ta dauka hakikanin ma'anar wai, wadda ma'anarta a Hausa shine shakka, kawai zance ne muhakkak, amma sai gudana haka. To anan ma shine Imam Muslim yake ainihin fadin haka, daliban ilimi kuje ku karanta littafin Al-Kitab na Sibawaihi, za ku ga Sibawaihi ya yawaita fadin za'ama khalilu, za'ama khalilu, za'ama khalil, ce khalil ya za'ama, khalil ya za'ama, amma abinda yake nufi da za'ama qala, ina fata an gani. Haka Allah da yace za'ama allazina kafaru an lan yub'athu, kafirai suka ce wai ba za a tashe su ba, kaga za'ama suka ce, kawai haka zaka fassara, na fata an gane. Imam Muslim yace fa inna zalika za'amta mimma yashghaluka amma lahu qasatta, domin in aka rubuta littafi da ake yawan maimaita magana zai shagaltar da kai daga abin da kake nufi, min at-tafahumi, na neman fahimta, fiha, a cikin waɗannan hadisai, wal istinbat minha, da kuma neman iya cire hukunce-hukunce. Idan littafin yayi yawa, to kana ganin cewa zai hana ka fahimta, kuma za ka kasa cire abubuwa masu albarka a ciki. Walillazi sa'alta, haka ake karanta wannan wuri jama'a, lamun din kasara ake mishi, ba walallazi ba, walillazi sa'alta, to saboda wannan bukata da ka nema, akramaka Allah, Allah ya girmama ka, hina raja'atu ila tadabburi, a lokacin da na koma ne nazari, ne tunani game da wannan bukata taka, wama taqulu bihi alhalu insha Allah, da kuma yadda al'amarin zai kasance idan na amsa wannan bukata taka, sai na gano cewa aqibatun mahmuda, al'amarin zai zama karshe ne abin yabawa, wa manfa'atun mawjuda, sannan amfani za a samu akai, wazananta, kuma wazanantu, kuma ni Muslim na zaci cewa hina sa'altani, a lokacin da ka tambaye ni tajashshuma zalika, sai na zaci cewa zan kutsa ga wannan aiki, allau uzima li alaihi, da za a bani sauki, ko da za a sauƙaƙe mini in iya kammala wannan aiki, wa qudiya li tamamuhu, a hukunta mini cika wannan aiki, wato da Allah zai nufe ni ya sauƙaƙe mini in kammala wannan littafi, kana awwalu man yusibuhu naf'u zalika iyaya khassa, ni ne musamman zan fara samun amfanin haka qabla ghairi minan nas, kafin wani na daga cikin mutane. Li asbabin kasiratin, saboda dalilai masu yawa. Ya tulu bi zikri hal wasfu, wadannan aka ce za a siffanta dalilan to zancen zai tsawo. Illa anna jumlata zalika, sai dai a takaice dalilin da yasa ni kai na zan ce maka idan na rubuta littafin a yadda ka bukata zan amfana da shi. Anna dhabta alqalil min hadha ash-sha'ni wa itqanahu, kiyaye dan kadan daga cikin wannan aiki na rubutu a cikin ilimin hadisi da kuma kyautata shi. Aisaru alal mar'i min mu'alajati al-kathiri minhu, yafi sauki ga mutum fiye da tinkari mai yawa daga cikin shi. Wala siyama inda man la tamyiza indahu min al-awam, musamman a wurin waɗanda suke ba sa iya tantance abubuwa na ilimi daga cikin jama'a waɗanda ba malamai ba. Illa an yuwaffiqahu ala tamyizi ghayruhu, domin wanda ba malami ba sai dai fa ya samu wani wanda yake malami ne zai rinka taimaka mishi yana tantance mai abubuwa. Na'am, illa bi an yuwaffiqahu.